Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Gwani. Sannan masu aron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum, ni ce Hafsat Bello dan mai soro tare da Sarfila Hashim Guba muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa wani kamfanin zirga-zirga jiragen saman Najeriya ya bude layin jigila kai tsaye tsakanin jamhuriyar Niger da Najeriya. Muna kuma dauke da sharhin jaridin Amurka, wato sharhin jaridin Ghana da kuma sakonnin da kuke ajiye mana a bisa na'ura. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Adadin yawan barnan masifin biyun da suka afkawa kasar Indonesia sun fara fitowa fili yayin da tawagar masu aikin ceto suka isa kasar, suka kuma shiga yankunan karkara kwanaki biyar bayan da girgizar kasa mai maki 7.5 da mummunan guguwar tsunami suka afkawa yankunan lardin Sulawesi da ke tsakiyar kasar. Matsalolin karancin abinci da ruwan sha da man fetur da kuma kayayyakin kula da lafiya na yin sanadiyan mutane suna ficewa daga yankin da wannan bala'in ya shafa, yayin da kuma hukumar agaji ke nuna damuwa akan mawuyacin halin da mutanen da aka bari a baya, ciki har da dabban kananan yara suke ciki. Hukumar fama da masifu ta Indonesia ta faɗa ranar Talata cewa yawan mutanen da suka rasu yawansu ya kai 1,234. An yi kuma kiyasin akwai mutane 50,000 da suka rasa mahallansu, yayin da gwamnati kasar ta Indonesia ta ce mutane 1,500,000 tilain ya shafa. Jiya Laraba, Amurka ta amsa umarnin babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya na cewa ta dage wasu takunkumi da ta kakabawa kasar Iran ta hanyar yaga wata tsohuwar yarjejeniyar da ta kulla da Iran din tun shekarar 1955. Iran ta kwashi lokaci mai tsawo tana watsi da yarjejeniyar, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Ya ƙara da cewa kamata yayi a ce ita ma Amurka ta fice daga yarjejeniyar tun shekaru masu yawa da suka wuce. Iran ta kai ƙaran Amurka gaban babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya, tana mai cewa takunkumin da Amurka ta kagaba mata ya saba yarjejeniyar da suka kulla tun 1955. Amurka da tsohuwar kawarta ta kusa Iran sun amince da yarjejeniyar ne a wani bangare na daƙilar tasirin tsohuwar tarayyar Soviet a gabas ta tsakiya, lokacin da ake zaman ɗarɗar tsakanin Amurkar da tsohuwar tarayyar Soviet ɗin. A jiya Laraba ne dai ita kotun ta Majalisar Dinkin Duniya ta yanke hukuncin hana Amurka amfani da takunkumin da ta saka wa Iran wajen hana shiga da kayan agaji da magunguna da abinci da kayan aiki zuwa cikin kasar ta Iran, musamman masu alaka da tabbatar da lafiyar masu tafiye-tafiye a jiragen sama. To ana shirin labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙarshen ta dai hukumomin shari'a na Amurka sun kama wani mutum ɗan jihar Utah da ake zargi yana da alaka da wasu wasiƙun da aka aika wa shugaban ƙasa da ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Mutumin mai suna William Clyde Allen, mazaunin birnin Logan na jihar Utah, an kama shi ne jiya Laraba ana zarginsa da aikawa da wasiƙu masu ɗauke da wani iri na wata bishiya da ake samun gubar rice daga cikinta. Ɗaya daga cikin wasiƙun da an rubuta ta ne zuwa ga shugaban Amurka Donald Trump. Wasiƙu biyu kuma an aike su ne zuwa ma'aikatar tsaro ta Pentagon, ɗaya zuwa ga sakataren tsaro Jim Mattis, ɗaya kuma zuwa ga hafsan hafsoshin sojin ruwa Admiral John Richardson. Ita dai gubar rice aba ce mai hatsari wacce idan aka haɗe ta ko aka shaƙe ta ko kuma aka yi wa mutum allura da ita nan take take iya halaka mutum cikin wa'adin sa'o'i 48 kacal. Ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun kuka kan matakin da gwamnatin ƙasar Burundi ta ɗauka na dakatar da ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu, duk wadda damuwar da ake ciki da ita ta cin zarafin bil adam a kasar. Matakin da majalisar tsaron kasar ta dauka na dakatar da duk wasu ayyukan kungiyoyin ya shafi kungiyoyi kamar kungiyar likitoci ta Doctors Without Borders da kuma kungiyar Kristocin Katolika ta Catholic Relief Service waɗanda ke bayar da taimakon kiwon lafiya a wasu kasashe da mutanen su ke matukar bukata. Nicholas Agostini na wata kungiyar bada agaji ta Majalisar Dinkin Duniya dake kare marasa wato masa karfi ya ce waɗannan kungiyoyin da aka dakatar su ne ke aikin samar da ayyukan kiwon lafiya da na ilimi da gwamnatin Burundi din ba ta iya samarwa. Tun shekarar 2015 kasar Burundi ke fama da tashashin hankalin siyasa bayan da shugaban kasa Pierre Nkurunziza ya sanar da kudurinsa na sake tsayawa takara a wa'adi na uku ya kuma yi watsi da sukar da ake masa na cewa wa'adi na biyu ne kawai kundin tsarin mulki ya bashi damar yi. Tun daga lokacin ne jami'an tsaro da matasan jam'iyya mai mulki ke auna 'yan adawa ta hanyar kama su da fyaɗe da kuma azabtarwa har ma da kashe su a cewar kungiyar kare 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farko wani kamfanin zirga-zirgar jiragen saman Najeriya ya bude layin jigila kai tsaye tsakanin jamhuriyar Niger da Najeriya da zimmar samar da sassauci ga jama'ar kasashen biyu wanda kuma ta wani bangare hakan zai bada gudunmawa wajen bunkasa harkokin kasuwanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aika mana da karin bayani.
I am very pleased to inform you that the flight we are inaugurating today.
Managing Director ng Kampanong Overland Airways kenan Captain Edward Boyo lokacin da yake jawabi a yayin bikin kaddamar da ayyukan wannan kamfani na jiragen sama wanda yake shirin fara jigilar jama'a tsakanin birnin Yamai da Lagos ratsawa ta birnin Cotonou na Jamhuriyar Benin abinda hukumomin Niger ke yi wa kallon wata hanyar karfafa harkokin hada-hada tsakanin waɗannan kasashe. Malam Karijo Muhammadu shine ministan sufurin wannan kasa.
In kana so daga Niamey ka je a Lagos ko ka je a Sokoto ko ka je a Abuja kaga sai ka haya waɗansu jirgi da sai su yi yawon duniya da kai kamin su kai ka a wajen da kake zuwa. In mutanen Najeriya ma su ce so su hau jirgi su zo a nan bilhak sai an wahala. To yau da zuwa wannan kamfanin Overland sai mu ce alhamdulillah dama mutanen Niger da Najeriya mutane daya ne. Yau kuma wannan jirgi ya kawo su kusa da kusa.
An dai bayyana cewa jiragen Overland Airways za su tashi a ranakun Laraba da Juma'a zuwa da dawowa tsakanin biranen Lagos, Cotonou da Yamai yayin da wannan kamfani ya dauki alkawalin isar da matafiya zuwa sassan Najeriya ta hanyar ofisoshinsa da ke jihohin kasar. Kuma a cewar wakilin jakadan Najeriya a wurin wannan biki Mr. John Usman,
kafin a zo nan din nan an riga an gama komai da komai wanda ba zai iya ba gwamnatin Najeriya ba zai yada ba su ma masu kamfanin ba za su soma abinda ba za su ci gaba da shi ba. So an gama duk shirye-shirye da aka mata yi an riga an gama. So wannan ya nuna cewa sun shirya da su za su ci gaba da aiki kuma ban ga abinda zai tsar da su kuma idan suka soma ba.
Jiragen waɗanda za su taso daga Lagos a karfe 8 na dare za su iso Yamai a karfe 10 na dare kafin su yi asubanci a karfe 5 na safe domin shida a Cotonou da Lagos a karfe 7 na safe. Tsarin da 'yan kasuwar da ke hada-hada tsakanin waɗannan ƙasashe suka ce ya masu daidai. Alhaji Abubakar Bala wani ɗan Najeriya ne da ke kasuwanci a nan Niger.
Mu Allah godiya da Allah kai mana lokaci da muka ta jira. Gashi Allah ya sa an fara kaddamar da waɗannan alherai. Wannan ba ƙaramin alheri ne ga mutane musamman 'yan kasuwa da kuma sauran jami'an gwamnati masu tafe-tafe. Gaskiya an samu sauki. Muna fatar Allah ya sa nan gaba su ma Niger so karfafa su masu kafa irin wannan wanda zai shiga Najeriya.
Ta wani bangare bikin kaddamar da kamfanin na Russian Overland Airways a Niger ya kasance wata dama ta tuntuba tsakanin shugabannin kamfanin da takwarorinsu da ke jigilar jiragen sama a wannan kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida su ne mun mini barma kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan wakar.
Mun nemi illimi fitilar haskawa, illimi fitilar kyallawa, illimi gwadaban haurewa, hanyar gwadaba. Mun nemi illimi gwadaban dorewa, mun nemi illimi alfarin kowa.
Kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Yanzu ga shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata mun tsaya ne inda muke tattaunawa da Salisu Ibrahim, ɗaya daga cikin ƴan jarida a Kaduna, wanda kuma yanzu haka yana nan Amurka wani kwas. Mun tsaya inda muka faro magana akan cewa an ma fa kirkiro ko kuma ana kan sanin yadda za a kirkiro wani gilashi wanda makafi ko wanda ba sa gani za su iya gani da shi. Kasancewar ya zo yana karatu to zariyar da suke yanzu haka suna kan hanyar wani gari. Na so a ce mun tattauna din da shi, to amma ga yadda muka fara tattaunawa da shi muka ji abin fa sai a hankali. Bari ku dan ji. To assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum
assalam warahmatullahi wa barakatuhu.
To na san dai kana tafi a cikin kuna mota yanzu haka, kuna ina kuke nufani haka?
Sun sanyin safiya da mun zafi wani taro wanda jura ke cewa retreat.
Eh.
Mun nufi wani gari da ake cewa stage. So mun ya da zango yanzu a wani gari da ake cewa Blackstone. So mun an ya da zango, an dan huta, an ci abinci rana.
To Malam Salisu, makon da ya gabata dama mun fara tattaunawa da kai, sannan kuma kamar yadda masu sauraro suka biyo mu cewa za mu ci gaba da wannan tattaunawa wannan makon. To ka san yawa ina ji kamar magana
shiga ba ko yana shiga?
Okay, eh, naji wancan yana shiga kamar magana irin na mota announcement ko
a irin akwai dan me ake cewa ne, ana da dan fanne irin an yi tafiya an gaji to an sa speaker ana.
Okay,
dan tattaunawa ne.
Okay, na gani.
I don't know, zai kana ga zai yi da ko ko sai dai ba kwan gobe.
Eh, ai wai ai yo, zai wahala na ji sosai ya karu eh ai ina ga kawai kila da karshe dai mu bari kawai sai next week mu yi
to ranar sati ina so zan kira ka to kuma ka gama magana da Rabi sai mu duba possibility Monday ko Tuesday nagode fa ya hakuri
a ba da mu to na ga kamar yadda muka yi din sai Allah ya kai mu mako mai zuwa wai Bahaushe ce da mu goyar wagon bakin tashi mako mai zuwa sai mu saurare shi lafiya lau ba tare da wannan hayaniyar kan hanya ba to amma kafin mi sallama da ku din ga wasu rahotanni guda biyu
Ayuba mutun ne mai mutane ko da yaushe cikin yan shekarun nan yakan fito daga gidansu a unguwar Jantar Adamu karamar kumar Just Arewa ya nufi wajen sana'ar abokinsa inda ya saba hira hakan ba wai ba shi da buri ko abin yi bane
so na paralyze a 91 da na paralyze sai na koma rehabilitation center na yi training na yin takalma na yi shekara biyu bayan da na gama sai na dawo na koma makaranta kuma secondary school dina a 1998 so bayan nan sai ina zaune a 1999 da aka dawo da demokradiya sai na register da PDP a lokacin daga nan na shiga harkan koyon siyasa da kyau ina campaign ana yi damawa da ni daga nan sai a 2013 ko sai na fita neman takara neman councilor
Ayuba dalibi ne mai yin wasannin motsa jiki sannan kuma uwa uba dan siyasa ne menene to yasa Ayuba yake son siyasa haka
a irin rayuwar da nasu cakai na wata rana sai na fara tunani na ce to an wa'anda muna kiran su so called able people sukan zo su rude mu su doki mandate namu su yi ta amfani da shi ba za su yi mana abin da ya kamata ba sai na ce to yanda Allah ya ajiye ni I believe zan iya in shiga siyasa in taba rayuwar mutane
shiga siyasa don yin takara ga masu dauke da nakasa a Najeriya abu ne mai dauke da kalubale da jidali matuka amma dai Ayuba bai kare ba
lokacin da na fita wayansu suna yadawa cewa bai kamata a zabe ni ba saboda ba ni da kafa kasai irin angon mun da nake wai in an bani mandate wani ba dan iya haura tudu ko an yi mutuwa wai in dan yi gaisuwa ba to a mutane suna wayewa mutane sun ce ai ba saboda mutuwa kade haka yi neman takara ba ai in ba zai iya haura ba zai iya ba ma wani ai sako ya kai sako ya representin nashi a gurin ba to wannan ma ya dadasa mutane sun kara sona a lokacin
al'umma da masana su ma sun yarda da cewa nakasa ba kashi bace wajen shugabanci
we have a lot of
muna da nakasassu da yawa masu kwazo wanda na yarda cewa za su iya gudanar da mulki na azo a gani a kasar mu misalin Theodore Roosevelt wanda ya yi mulkin kasar Amurka sau biyu kuma yana daga cikin shugabannin kasa da suka yi mulki na adalci a kasar ta Amurka kuma shi ma yana da nakasu saboda haka na tabbata cewa muna da nakasassu ta kowane bangare wanda za su iya yin mulki na azo a gani sosai a kasar mu ta Najeriya
capable of providing the leadership that Nigeria needs
parties din ya kamata su yi la'akari da irin guideline da kuma encouragement da za su ba ma nakasassu da matasa da mata in har suna so mutanen nan su shiga cikin siyasa wayansu abubuwa ya kamata a ce sun dan takaita shi ko kuma in ce su rage cost implication wanda zai discourage namu na participate na cikin siyasa
daga Jos Nigeria Iliyasu Kasimu
to bayan rahoton Ayuba dan siyasa a jamhuriyar Niger an kaddamar da dokar zirga-zirgar ababen hawa ma'ana ka'idojin tuki yadda ya kamata domin kuwa sai an yi haka ne za a rage yawan matsalolin hatsari da ake samu musamman yadda hatsari ke taka rawa wajen samar da mutane masu bukata ta musamman ta hanyar nakasa su sakaka mutun da lafiyarsa amma hatsari ya nakasa shi sakamakon mafi yawanci lokuta ganganci wakilinmu bismillah
magamar hanyar premier exchanger kenan da ke kan titin da ake kira Avenue Mali Bero wanne yake ɗaya daga cikin wuraren da aka fi fuskantar cinkoson ababen hawa a nan yamai a wannan safiya ta Litinin 1 ga watan Oktoba kusan galibin matuƙa sun daura madaurin da ake kira Centre de Sécurité yayin da akan ganin mafi yawancin masu babura sanye da hular kwano da nufin yin biyayya ga dokar da hukumomi suka kafa. Wani matukin babur Malam Shaibu Abubakar na ganin fa'idar wannan mataki.
Dan ni wannan shaida ce gare ni. Kwanakin baya na hadu da kask sidini juyi hudu zuwa biyar ma saman gudura kask na kaina. To kalisa fa ka gani a wannan lokaci in babu taya ka gan. Wallahi wannan abu yana da kyau. Ubangiji Allah ya sa mutane su gane mun wannan kaskin kuma ta zama unhani gare su.
Haka su ma masu motoci ke yabawa da wannan tsari. Ko da yake a cewar su abin na bukatar gyara.
Su da kansu ya kamata su yi tsari wajen su. Wannan doka ne na gwamnati. Ya kamata in ya buje ka ya buje wani shiko. Kakkadi ba kai soje ne ko wani fite ko wani otorite.
Tuni dokar ta fara rutsawa da wasu masu ababen hawa irin su Iliyasu. Wanne 'yan sanda suka kwace wa inji a ɗazu da hantsi saboda samun sa da rashin saka hular kwano.
Dokan da an ka sa an ka ce kas ni ko ban samu sai ba an ka kama ni. Inda na san hakan ne da ban hita da mota ma sai an je gida ko ba haka ba. Yau na samu dama sai in dawo dauki mota saboda abin da an sa doka ai kuma mota ya bi shi.
A ranar 10 ga watan jiya ne hukumomi suka sanar da jama'a cewa saka hular kwano da amfani da madaurin mota wajibi ne ga jama'a daga ranar 1 ga watan Oktoba. Abinda shugaban kungiyar direbobin taxi ba tada Jibril ke cewa ba su gamsu da shi ba.
Irin wannan doka ba a bata kwana 18. Ana bata ne a kalilan wata 6 ne. In ba mu san wata 6 ba mu san wata 3. Ni taxi ina doka mutum 4. A cin mutum 4 duka sai sun sa sentir babu gaskiya. Ni driver da passenger kin da yake gabana wannan sentir security ya shahe mu. Doka ce mu yarda ita. Amma ba a ce mini na baya yana sawa.
Domin kawar da dukkan wani shakku daga zuciyar jama'a, wani jami'in kula da zirga-zirga da muka tarar yana bada hannu. Ya ce kowa ya kwantar da hankalinsa.
An ce doka doka ne kowa kamata yi bishin da ya kamata saboda mutane su ta yi lahiya su dawo lahiya da kun gane ba wani takura ba ne.
Doka ta ce dukkan wanda aka kama da laifin kin amfani da hular kwano ko madaurin mota za ci shi tara daga jika 5 zuwa jika 10 na sefa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To duka a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala, musamman wakilanmu guda biyun nan Iliyasu Kasumu da Sule Mummuni Barma. Sai Julia Lazarus Gresham da take hada mana sauti. Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama
Toma da Allah. Yanzu kuma ga Ridwan La da sharhin jaridin Ghana.
Za mu so mu sharhin jaridun ne yau da jaridar The Publisher, inda babban jam'iyyar adawa NDC ke zargin gwamnatin Nana Akufo-Addo da bita da kulli a shirin Nana bincike wato na audit kenan. Sai kuma wannan labari da wato 'yan makaranta na ada ba su ma san wane ne shugaban Ghana ba. Jaridar ABC News tabbatarwa NDC za ta tafi shirin nan na baya da ilimin sakandare kyauta 3SHS. Wannan labari ne da ake ikirarin ya fito daga babban magatakardar jam'iyyar NDC a Sedun Kitiya. Gwamnatin MPP ce ke biyar manoman koko kuɗi da ya fi so ka wannan karo. Sai kuma har yau wannan labarin na Jifa Ativo shirin nan nata a zamanin gwamnatin NDC, inda aka bata kwata kwandilar wata motocin safa-safa na kuɗi Ghana Cedi miliyan 36. Tsohon shugaba John Mahama wadda bai da na kamawa kamar yadda jaridar ABC din ta faɗi ya sake ɓullowa kuma. To amma ya ce sun fi shi gazar. Jaridar Ghana Times. Hukumar GRA wato hukumar karɓar haraji kenan ta afka akan masu kaucewa sanya tambari na haraji akan kayansu. Har yawa jaridar ta Ghana Times NDC ta sa kafa ta shuri rahoton gwamnati na yin bincike ko kuma lissafin nan da ake cewa auditor. Jaridar The Daily Dispatch. Mai yiwuwa ne Kojo Bonen ne ya janye ya haɗe kai da tsohon shugaba John Dramani Mahama a kamfinsa. Jaridar Daily Guide. Tsohon shugaba John Mahama yana kokawa akan shan kayi da yayi a ɓangaren Tamale. Daily Guide. Ma'aikatan La Palma Royal Hotel sun farma shugabansu. Emirates Jumbo Jet ya sauka a tashar saukar jiragen kutuka dake anan Accra. Sai kuma wannan labarin dake cewa Mrs. Trump ta iso nan birnin Accra domin su marangadin kwanaki hudu na wasu kasashen Afirka. Umun waiwaya ga babban jaridar kasar Ghana Daily Graphico, babban labarin ta a yau shine hukumar karban haraji ta dakatar da kamfanonin da ba su amfani da tambarin biyan haraji akan kayan su fitar da kayan tasu. Har yau da ya shafin gaba na jaridar ta Daily Graphic, Rebecca ta Sadu da Melania. Jaridar ta ce matar shugaban kasa Madam Rebecca ta Sadu da matar shugaban kasar Amurka Mrs. Melania Trump suka kewaya cikin birnin Accra domin su marangadin ta na wasu kasashen Afirka cikin kwanaki hudu. Da wannan sharhi muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Redwan Allah Muktar Abbas shin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Redwan Allah Abbas sai kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum BOA America. Ni Umar Ibrahim daga Kumashi Ghana, bazan fari madaunin Central. To shi ra'ayi a yi yare gwamnatin jihar Zamfara. Yanzu ne ga kamata ya hada jami'an tsaro su kula da nahiyin zabe, amma lokacin da barayi suke bin yanuwa suna kashewa da yaya da jikokinku bai kira jami'an tsaron ba sai yanzu ne, saboda Allah ya kamata ya rike wa Allah saboda kuɗi yanzu kuma Allah an koma kan kuɗi. Amma lokacin da ya kamata a taimaki lima ba a taimaki wa jami'an tsaron ba, sai yanzu da lokacin zabe ya zo yanzu ne yake so ya gwada cewa shi gwamna ne. Kashe gaba mutane wurin ba tsoron Allah. Salamu alaikum. Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Nigeria, da Sheikh Mai da Kasari zama sashen Hausa na BOA. A sannan da sako na da lahirin yan Nigeria gaba ɗaya, mata da maza, musulmi da krista, dangane da zaben da an kai jihar Zamfara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kirana na ɗaya shi ne a al'ummar jihar Zamfara. Don Allah don annabi ku ƙara haƙuri, ku miƙe tsaye, ku ƙara roƙon Allah ya samar da dawamin zama lafiya a jihar Zamfara, saboda kun shiga cikin ibtila'i na kore ku gidajenku da sace muku da saisai da tada hankali da kashe mata da kashe yara ƙanana da kashe tsaki. Wannan bala'o uka muka mu al'ummar jihar Sokoto mun daɗe mu nemi ku addu'a. Sai ga shi kwatsam yanzu kun tawo zaɓe, mun samu labari ga rediyon Amerika cewa jiya an yi ƙone-ƙone da jeje-jeje da kashe-kashe wasu sassa na local government ɗin Zamfara. Mun nuna alhalinmu na baƙin ciki dangane da abin da ya same ku. Ko kuma shugabanni, ku ji tsoron Allah, ku dawamar da adalci ga zaɓe.
To, kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga taƙaitattun labaran duniya.
To, a takaice, adadin yawan barnan masifin biyu da suka afka a kasar Indonesia sun fara fitowa fili yayin da tawagar masu aikin ceto suka isa kasar, suka kuma shiga yankunan karkara kwanaki biyar bayan da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 da mummunar guguwar tsunami suka afkawa yankunan lardin Sulawesi da ke tsakiyar ƙasar. Jiya Laraba, Amurka ta amsa umarnin babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ta ɗage wasu takunkumin da ta kakawa ƙasar Iran ta hanyar yaga wata tsohuwar yarjejeniyar da ta kulla da Iran ɗin tun shekarar 1955. Iran ta kwashi lokaci mai tsawo tana watsi da yarjejeniyar, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo.
To, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Solomon wanda ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau ni Hafsat Bello da mai sauraki cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu.